أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ƴan uwan musulmi tare da ku muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tsarkakakken sarki madaukaki wanda ya halicci kowa da komai. Ya halicce mu ya bamu lahiya kuma ya bamu ikon saki haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu aqida mai kyau ta musulunci. Muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai baiwa da kyauta mai yawa Yemu mu wannan baiwa ta ƙara samun fahimta mai kyau ta wannan addini domin mu samu kyakkyawan yin aiki da wannan addini din mu samu cin rabo da nasara a cikin wannan duniya da kuma samun tsira a ranar gobe lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala idan mun manta ba wa idan ƴan uwan mu suna tare da mu suna bin mu sau da ƙafa yau mun kawo cikin darasi na 77 Darasin daidai da bayanin da muke yi cikin sifofi na zati. Sifofi na zati na Allah subhanahu wa ta'ala yaya suke kuma menene ra'ayin dan yanzu darasin da za ya zo kenan menene ra'ayin malamai ko kuma manya-manyan masu tunani na musulunci wanda ake kira da malaman zance wanda muka taba bayani cewa su uku ne malaman zance na mu'tazila malaman zance na asha'ira sai malaman zance na imamiyya waɗannan kowanne na da nashi ra'ayi dangane da abin da ya shahi sifofi na zati bayanin da muka yi na cewa akwai tunani da aka samu na bayanin sifofi na zati ta hanya kala biyu akwai tunanin wani wanda ake ce maka wani misali shahid mutahhari yana daga cikin tunanin shi kuma akwai malamai wanda suke tare da shi cikin wannan tunani din wurin bayanin cewa sifofi na zati tare suke da zati na Allah ba su rabuwa kuma ba wai daban-daban ne ba na'am a mafhumi aji kana iya jin in an ce rayuwa wani abu ne daban ilimi wani abu ne daban iko wani abu ne daban Allah kuma wani abu ne daban a mafhumi shine aji kenan amma a gani duka abu ɗaya ne ba biyu bane ba kenan abu ɗaya ne sannan akwai irin misbah yazidi wanda yazo yana bayanin kai tsaye me yazo yana bayani ne ta wata hanya kenan shahid mutahhari shi sai yazo da bayanin cewa Allah ba murakkab bane Allah basit ne amma misbah yazidi yazo sai ke nuna kai tsaye sifofin Allah su ne Allah ana aka samu kawai misali ayatullahi subhani a cikin littafin shi ilahiyat yazo da bayani daidai da irin na shahid mutahhari inda shi ma yazo da cewa sifofi da zati na Allah ba wasu abubuwa ne wanda suke daban ba har ma yake bayanin tauhidi na zati akwai tauhidi na zati wanda suke ce ma wai tauhidi na cikin zati akwai tauhidi na wajen zati me yasa suka ga wannan magana wannan ko da ke wani bahasi ne babba tanan ne muke gane me yasa ake cewa Allah wahid ne misali ana iya cewa Allah wahid ne kamar yake cewa wahid 2 3 ana iya cewa Allah wahid ne amma wannan tauhidi ne na mi na wajen zati kana kore sharik abokin tarayya na Allah cewa Allah bai da abokin tarayya a waje sannan tauhidi na cikin zati shine suke ce ma tauhidi wai ahadi inda yake cewa qul huwallahu ahad anan wurin ana kore duk wani abokin tarayya na Allah a cikin zatin Allah kenan cikin sifofin shi ana kore wannan sifofin ne ga wani Allah kawai sai ga Allah kadai kun ga kenan duk da yake wannan ba'asi din na bayanin wahid da ahad yana da dan fadi wannan ishara ce muka yi saboda kamar da muka yi alƙawari yanzu cikin wannan darasi din za mu zo da nazariya da kuma ra'ayi na malaman zance na cewa da farko menene mu'tazila suka ce akan sifofi na zati na Allah sannan menene asha'ira suka ce akan sifofi na zati na Allah sannan mu zo ga ra'ayin malaman zance na bangaren imamiyya su menene tunanin su game da sifofi na zati na Allah subhanahu wataala amma kafin nan ya kamata mu san menene tarkibi da ake magana ana cewa Allah ba murakkab bane Allah basit ne duk da cikin misalsalai wanda suka wuce an dan yi ishara kan yadda muke ganin halittu suna da gabubuwa suna da jiki kenan duk abin da yake da jiki yake da gabobi wannan murakkab ake ce mishi duk abin da bai da wani gabobi to wannan basit ake ce mai kenan mai sauki wanda ba ai da komai na gabubuwa to anan wurin ake tambaye to shi tarkib kenan duk abubuwa masu gabubuwa kala nawa ne anan an bayyana cewa gabubuwa ko kuma mu ce tarkib kashi uku ne akwai tarkib wanda suke ce ma tarkib khariji na waje kenan hauhawan gabubuwa na waje akwai tarkib na aql cikin hankali yake akwai tarkib na waham su ne guda uku dake me bayanin su tarkibi wanda yake na waje kenan hauhawan gabubuwa na waje shine misalin duk abubuwan da muke gani a waje gaba gare mu mu dauki misalin littafi yana da takardu yana da abin da yake rike da takardu din nan wanda yake kare littafai kenan ko littafi farko gare shi wannan bangon ginan guda biyu na littafi zaka samu in ka bude ciki akwai rubutu ibarori akwai fasali kamar da muka taɓa bayani akwai harufofi kaga wannan abin da kana ganin shi ne a gaba gare ka in wanda misalin ba gane shi ba gane mutum zaka same shi yana da kai yana da kahuwa yana da hannuwa yana da jiki gasu nan duk wannan gabubuwa ne wanda kana ganin su wannan shine ake cewa wai hawawan gabubuwa na waje tarkib kenan na waje amma idan muka zo tarkib na hankali na kwakwalwa wanda sai kwakwalwa ke gane shi shine wanda suke cewa kamar in ka zo bangaren ilimi na mantiq sana da wani abun da suke cewa jins da fasl shi wannan jins da fasl din nan sai da hankali kake gane shi lokacin da dan malaman mantiq idan suka zo suna son su baka bayanin wane ne kaza halitta kenan saboda ka gane ta za su fara zuwa da jinsin ta kamar yanzu mutum sai su fara zuwa da jinsin shi menene abin da yake babba gare shi wanda ya game mutum da abin da ba mutum ba shine suke ce mai dabba haiwan kenan sannan dan ka kare gane dan aka kawo kawai jins baka ganewa dan aka ce jins mutum dabba ce kaga baka ganewa sai an kawo fasil wai fasil shike bambanta mutum da sauran halitta wanda dukkan su dabbobi ne sai ka ce haiwanun natiq a bangaren yan mantiq haka suke cewa kenan mutum ne wanda mai tunani wanda yana magana cikin hankali sai ka bambanta yanzu da an ce maka wannan fasil din mutum mai tunani ne ya bambanta da dabbobi tunda su ba su tunani shine suke ce mufassal bangaren mantiq kenan in ka zo bangaren falsafa kuma su kuma abinda suke ce ma tarkib kamar ka dauki wujud da mahiyya yan falsafa sun san menene wannan wujud kenan kasantuwa samuwa da mahiyya hakikanin mutum hakikanin halitta gaba daya idan muka dauka kenan ba mu tsaya akan mutum ba shine suke ce mu mahiyya wai duk abin da ake tambaye menene hakikanin abin mahiya da Hausa kenan menene to zaka samu duk abin da yake mumkin alwujud kamar a wurin ƴan falsafa suna cewa wai yana da wujud kuma yana da mahiyya. Wannan wani abu ne wanda ba mai iya gane shi sai ta hankali, kenan tarkib ne, hawawa ne na gabuwa amma hankali kadai ke gane shi. Shi yasa suke ce mai wai tarkib amma mi aqli, na hankali. Sai mu zo kan tarkib na uku, shine tarkib wahmi, wanda shi kuma wani abu ne wanda yana da jiki, kuma jikin nashi hahade suke, amma baka iya bambance su sai ta hanyar waham, kama sai ta hanyar wani tsare-tsaren kwakwalwa ko wani abin da ya shahi tunanin da baya faruwa kake iya kai shi. Suna cewa kamar kana iya tunanin, yanzu misali kai tunanin ka zama kai 30 misali, kaga a waje baka samu haka nan, ba yiwa ka samu haka nan, ko a hankali, saboda ba shi yasa ake cewa ba wannan ba tarkib bane na hankali, saboda abu ne wanda ba yiwa faruwa shi, amma kana tunanin haka nan yana iya faruwa. Misali kamar da ake tunanin ana waham din akwai wani Allah wanda ba Allah ba, kaga waham ne, ba wai tunani bane na ainihin hakika, ko kuma akwai alloli daban-daban. To duka gaba ɗayan wannan tarkib din wanda muka yi bayani guda ukun, ga ba tarkib wanda zamu ce ko wannan tarkib khariji ne ko aqli ne ko wahmi ne wanda ya shafi Allah subhanahu wataala, saboda Allah ba jiki bane, shi yasa ba yiwa a saman mishi ɗaya daga cikin wannan hawhawa na gabuwa, saboda shi baya da gabuwa balantana, har a ce yana da irin wannan hawhawan, sawa'un hawhawan na waje ne ko na hankali ne ko kuma na tsare-tsaren wahamin mutum. Wannan a takaice kenan abin da ya shahi tarkib. Yanzu idan muka zo kan Mu'tazila, me suka ta yi akai kan sifofi na zati? Su Mu'tazila ba dukansu ba, saboda mu kiyaye wannan, Mu'tazila wasu daga cikinsu suna tunanin sifofi na zati wai suna wakiltar zati na Allah ne, kenan ba ainihin zati ne na Allah ba, kenan zati daban, sifofi na zati kuma daban. A wurinsu dole ka ce Allah rayayye ne, Allah mai ilimi ne, Allah mai iko ne, dole ka ce haka, saboda ni, saboda gudun kar ka jawo ma Allah wani aibi, wani ragowa, saboda idan ka ce Allah baya da ilimi ko Allah ba raye yake ba ko Allah bai da iko, kaga wasu sifofi ne wanda na kamala wanda ka jaye su daga Allah, kaga ka raba ma Allah kenan wani aibi. Saboda gudun haka nan sun yarda Allah dole a ce rayayye ne, mai ilimi ne, mai iko ne, amma kuma a lokaci guda kuma suna ganin sifofi daban, zati daban, wanda ya jawo ana ai musu tambaya a ce to in kun ci haka nan kenan wannan wani abu ne na tarkib, saboda in mun gane bayani da muka yi na tarkib ma'ana hawhawan gabubuwa, to anan za mu gane wanda duk yace sifofi daban, zati daban, kamar ya ce Allah kenan murakkab ne, kamar ya ce kuma Allah yana buƙatar wannan sifofi nashi, alhali Allah bai buƙatuwa ga komai, saboda gudun kenan tarkib, saboda sun san tarkib wani abu ne wannan aibi, sun san aibi ne, saboda gudun shi sai suka ce a'a mu amsar da zan bada anan wurin, eh lalle mun ce sifofin zati na Allah daban suke, Allah ma daban yake, amma muna nihin sifofi sun wakilci zati ne na Allah, suna niyaba ne da Larabci, suna wakiltar zati ne na Allah. A nan wurin saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan, amma darasi na gaba za mu ida kawo bayani da kuma kaɗan daga cikin raddin da za a yi masu wa'annan masu wannan tunani ɗin na Mu'tazila. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.